veut travailler pour ben oui, sinon.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, barkamu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Suna na Sarfil Hashim Gumel. Tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki, muka sake da muku a wannan shiri na ranar Juma 28 ga watan Yulin shekarar 2023. A cikin shirin za mu duba halin da ake ciki game da juyin mulkin da sojojin Nijar suka yi, haɗe da ra'ayoyi daga 'yan ƙasar Nijar ɗin kan abin da ke faruwa, har ma da ra'ayoyi daga ƙasashe makwabta. Haka kuma za a ji cewa ƙarshe dai Majalisar Dattawan Najeriya ta sanar da jerin sunayen ministocin da shugaban ƙasa Tinubu ya miƙa musu. Sai dai 'yan siyasa da wasu ƙwararru sun bayyana ra'ayoyi mabambanta. Sai kuma labaran wasanni da zamgudan Nijar, amma fa duka sai mun fara da shan labaran duniya.
An bayyana shugaban dakarun tsaron shugaban ƙasar Nijar Janar Abdulrahman Tiani a matsayin sabon shugaban ƙasar ta Nijar. Kwanaki biyu bayan dakarun sun tsara shugaba Muhammad Bazoum suka kuma bayyana kwace iko. A yayin da yake jawabi ga al'ummar ƙasar ta kafa talabijin a yau Juma'a, wata sanarwa da aka fitar ta bayyana Tiani a matsayin shugaban dakarun kare ƙasa. Tiani ya bayyana cewa sojoji sun kifar da gwamnatin Bazoum ne sakamakon taɓarɓarewar tsaro a ƙasar da ke yammacin Afirka da ke fama da ta'addancin tsagero. A yau Juma'a, Emmanuel Macron na Faransa ya gana da Muhammad Bazoum, inda ministan harkokin wajen Faransa Koloma ta ce Macron ya bayyana cewa Bazoum yana cikin ƙoshin lafiya kuma ana ganin shi. Shugabannin sojin Nijar dai sun bayyana goyon baya ga hambarar da gwamnatin Bazoum na ranar Laraba, inda suka yi kunnen uwar shegu da kiraye-kiraye da aka riƙa yi daga ko'ina a duniya da Allah wadai da juyin mulkin da kira da a mutunta doka da demokuraɗiyyar ƙasar. Kwamishinan al'amuran siyasa da tsaro na kungiyar ta haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS Abdul Fattah Musa ya shaida James Botti na muryar Amurka cewa har yanzu Bazoum shine halattaccen shugaba da doka ta yarda da shi, kuma wajibi ne a gaggauta mayar da shi bisa kujera. Musa ya ce shugabannin ƙasashen yankin za su gudanar da taron gaggawa a ƙarshen mako domin tattauna batun matakin da ya dace a ɗauka dangane an sake mai da Bazoum bisa kujerar mulki. Shi ma shugaban ƙasar Benin Patrice Talon yana birnin Niamey, babban birnin ƙasar ta Nijar, domin duba hanyar shiga tsakani. A yau Juma'a, ƙasar Singapore a karon farko ta kashe mace ta hanyar rataya tun bayan shekaru 19, kuma na biyu a mako mai ƙarewa bisa laifin safarar miyagun ƙwayoyi, duk wadda kiraye-kirayen da aka yi ta yi mata na janye hukuncin kisa akan laifuffuka da suka shafi ƙwayoyi. Masu fafutuka sun ce akwai ma wani hukuncin kisan da ake shirin yi a mako mai zuwa. An zarta zuwa Saridwani Diamini mai shekaru 45 hukuncin kisa a shekara ta 2018 bisa laifin safarar hodar Iblis mai nauyin kusan gram 31, cewar hukumar kula da safarar miyagun ƙwayoyi ta ƙasar. Sanarwar da hukumar ta fitar ta ce nauyin hodar Iblis ɗin na iya wadatar da mutane 370 da suka ta'allaka a kanta har na tsawon mako guda. Dokokin ƙasar Singapore dai sun wajabta hukuncin kisa akan duk wanda aka kama da safarar miyagun ƙwayoyi da suka haura nauyin gram 50. Kisan Diamini ya zo ne bayan kwanaki biyu da kisan wani ɗan ƙasar ta Singapore, Muhammad Abdulaziz Hussein, mai shekaru 56 a duniya, da aka kama da safarar hodar Iblis mai nauyin gram 50. Hukumar yaƙi da safarar miyagun ƙwayoyin ta ce an ba bursunonin duk wata dama da ya kamata, wai haɗa da damar ɗaukaka ƙarar hukuncin kisan da kuma damar shigar da buƙatar neman afuwar shugaban ƙasa. Tuna dai ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama da na fafutuka a duniya da ma Majalisar Ɗinkin Duniya suka buƙaci Singapore da ta cire hukuncin kisa akan laifuffukan da suka shafi safarar ƙwayoyi, inda suka ce akwai ƙarin hujjoji da ke nuna cewa hukuncin kisan baya kawo raguwar aikata laifin. hukumomin Singapore dai sun dage akan cewa tsatsauran hukuncin kisa shine kadai zai taka burki ga safara da kuma samar da miyagun kwayoyi. Kungiyoyin kare haƙƙin dan adam sun ce kasar Singapore ta halaka mutane 15 bisa lifufukan da suka jibanci safarar kwayoyi tun bayan da ta maido da hukuncin kisa a watan Maris na shekara ta 2022 da ya kama kimanin mutum daya a kowane wata. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kimanin mutane miliyan 200 a Amurka ko kashi 60 daga cikin 100 na Amurkawa ke karkashin gargadin yiwuwar mummunar ambaliyar ruwa ko samun tsananin zafi dake karuwa da kuma tsawa mai karfi. Hukumar kula da yanayi ta kasa ta ce tsananin zafi mai hadari ya fara kunnoka a yankin arewa maso gabas da yankin tsakiyar Atlantika a jiya Alhamis, kuma ana sa ran zai ci gaba har zuwa cikin karshen mako. Akwai yiwuwar samun tsawa mai karfi da walƙiya mai tafe da ruwa a yankunan arewa maso gabashi da kudanci da New England da kudancin Florida. A halin yanzu ma ana sa ran yanayin zafi mai tsanani zai ci gaba a zuwa yankunan kudu maso arewa da tsakiyar yankin arewaci. Bob Oravec, babban jami'i mai kuma jagora a bangaren hasashen yanayi a cibiyar ta kula da hasashen yanayi, ya ce zafi ya shafi birane da dama, abin da ya sa jama'ar da abin ya shafa suke da yawa. A jiya Alhamis, kasa da makonni biyu da Rasha ta janye daga kokarin shirin fitar da hatsi daga tekun Black Sea, Rasha ta fara babban taro da Afirka a birnin St. Petersburg. A yau Juma'a, ma'aikatar tsaron Birtaniya ta bayar da rahoton cewa shugabannin kasashen Afirka 17 suka halarci taron, inda shugabannin kasashen na Afirka 23 ne a can baya suka halarci irin wannan taron. Kafin dai Rasha ta janye daga shirin fitar da hatsin, ton miliyan 30 ne na hatsin Ukraine aka fitar zuwa Afirka, kamar yadda ma'aikatar ta sanar cikin bayanan sirri da take fitarwa a duk rana tun bayan da Rasha ta mamaye kasar ta Ukraine. Ma'aikatar ta kara da cewa domin haka a yanzu toshe hanyar fita da hatsin da Ukraine da Moscow ta yi, wato daga Ukraine da Moscow ta yi, ba kawai ya tsaya ga haifar da tashin farashin hatsin bane, hakan zai kuma haifar da karancin abinci a sassan nahiyar Afirka akalla har nan da shekaru 2 masu zuwa. A wurin taron an ga hoton da ya tabbatar da shugaban kungiyar sojojin Hayar Wagner, Yevgeny Prigozhin, wanda ya bada wato wanda ya tada kayar baya a Rasha a watan Yuni. Tantancewar kokof da fasaha ta sa aka gane fuskar shugaban na Wagner da Fred Mapor, wani babban jami'in kasar Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya wanda shi ma yake halartar taron na Rasha a wato da kasashen Afirka. Hoton ya sa hakan ya zama karan farko da aka ga Prigozhin a cikin Rasha tun bayan ta da kayar bayan da sojojin shi suka yi a Rasha cikin watan Yuni. An da ya bayyana cewa an dauki hoton ne a hotel din Trezini Palace dake St. Petersburg wanda aka ce mallakin Prigozhin ne. Kasar Vietnam ta buƙaci masu kafafen sadarwar zamani na duniya da su yi amfani da kwakwalwar mutum-mutumi wajen ganowa da kuma cire abin da ta kira guba a bayanai da labarai da ake bugawa ta yanar gizo, wani lamari da ake gani da hanyar faɗaɗa takura da take wa kafafen sadarwar ƙasashen waje da takura ga faɗin albarkacin baki, cewar masu fafutuka da masu kare haƙƙin ɗan adam a ƙasar. Kasar Vietnam dai ta kasance kasuwa mai maiƙo ga kafafen sadarwar zamani a duniya. Daga cikin al'ummar kasar na kusan miliyan 100, mutane miliyan 75,600 na amfani da kafar sadarwar Facebook, kamar yadda wata cibiyar bincike da ke da mazauni a Singapore ta sanar. Tun bayan da hukumomi a kasar ta Vietnam suka fitar da tsauraran matakai da suka takawa kafafen sadarwar na zamani birki a kasar, suka kuma nemi irin waɗannan kafafen sadarwa da su cire duk wani abu da gwamnatin ta kira da guba, da dama sun kiyaye.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Mataimake shugaban Amurka Kamala Harris da babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres a lokuta daban-daban sun yi waitar da shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu domin nuna goyon bayansu akan matakan da Najeriya, musamman shugabar kungiyar ECOWAS ke dauka na dawo da mulkin demokaradiyya a jamhuriyar Niger din, inda sojoji suka ji mulki. Wakilin Umar Faruk Musa Abuja ya tuntubi tsohon jakadan Najeriya a kasashen duniya daban-daban domin jin ko wannan goyon bayan ga shugabatin ba zai yi tasiri wajen murkushe wannan juyin mulki?
To wannan ya mai da mu baya dan abin da ya shafi Nigeria, ya shafi Nigeria, ya shafi West Africa, ya shafi Africa gabaki daya. Shi yasa shi president namu, president Ahmed Tinubu, ya wuce ya zama babban zakaran na cewa ai kokarin a dawo democracy a kasar Niger. Kuma ya samu babban taimako daga manya-manyan kasashen duniya kamar ita gwamnatin France kanta wanda da ita take mulkin Niger da gwamnatin America da kuma babbar muryar majalisar ɗinkin duniya na Gatares. To duk waɗannan suna kokarin ne cewa a samu zaman lafiya. A samu zaman lafiya a Africa, a West Africa, a Niger a yau. Su kawo wannan gudumawa ne a kan cewa mutanen Niger ba su gane ko sojojin Niger da suka kawo wannan canjin mulki ba su da goyon bayan kowa a duniya, a Africa, a West Africa, da kuma muryar Nigeria cewa muna son zaman lafiya a ƙasar Niger. Dan in Niger ba ta samu zaman lafiya ba, mu ma kanmu ba za mu ji daɗi ba.
Ambassador Jibrin Tinubu da ke nan, wani tsohon jakadan Najeriya a ƙasashe daban-daban. To na tuntuɓi General Abdulrazak Umar, mai sharhi kan al'amuran tsaro a Najeriya, domin in ji ko shi yana ganin cewa wannan yunkurin zai iya tasiri wurin durƙufar da yunkuri ko juyin mulkin da sojojin Nijar suka yi wa shugaba Bazoum Muhammad. Sai ya ce
wannan goyon baya da suke yi da gaske suke yi ko kuwa ya kata baka, saboda sau da dama waɗansu gwamnatocin, musamman gwamnatocin yamma, abinda suka faɗa daban, manufarsu daban, abinda suke aikatawa daban, ban mu san gaskiyar magana ba. Idan abinda suka faɗa gaskiya ne ba dungu a ciki, to amma kuma idan abinda suka faɗa dungu ne, to wala ba abinda zai wanza.
Me kake ganin za su yi domin su tabbatar da cewa ba dungu ne suke yi ba?
To ai somu-somun hauka tsar da yau. Kaga alal misali, shi wannan bawan Allah da aka tumɓuke shi ko ake nema a tumɓuke shi, akwai abubuwan da yake yi wanda su waɗannan mutanen gaskiya ba ra'ayinsu ba ne, kuma ba su taɓa goyon baya da haka ba. So duk mutumin da zai taso a ƙasar Afirka shugaba ko mai riƙe da wani abu, ya dage ya ce sai an fitar wa ɗayan Afirka a haƙƙinsu ko kuma sai an yi abin da ya kamata, to wallahi kamar yadda Bala Usman ya faɗa, duk mutumin da ya nemi ya yaƙi zalunci, to zalunci ma zai yaƙe shi. To abin da ke faruwa kenan, ni a nawa ra'ayin.
To idan aka mai da Nijar da ko jami'an da ke mulkin ta na soji sanar ware, aka sanya musu takunkumi a kowane bangare na rayuwar su da kasar, kana ganin wannan zai takura su su mai da
sosai. Ai akasarin masu yin juyin mulki sojoji a Afirka, akasarin su ba ta yin wannan abin sai sun tabbatar da cewa waɗannan mutanen da muke maganarsu ko sun yarda da abin ko kuma za su kau da kai su yi ba ruwanmu a ciki. Ai sau da dama sai a ce ai ba ruwanmu wannan abu ya kuya kule, amma kuma idan ba ta yi musu yadda suke so ba, sun san yadda su fito ko saka takunkumi ko su ce kai ɗan ta'adda ne ko a jera sunaye a ce waɗannan mutanen banza ne ko wannan abu, ana yin haka.
General Abdulrazak Umar kenan, mai sharikan al'amuran tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. 'Yan Nijar sun bayyana matsayinsu dangane da hujjojin da shugaban majalisar sojojin General Abdulrahman Tieni ya ce su ne mafarin da suka kifar da gwamnatin Muhammad Bazoum, a yayin da suke nuna gamsuwa da bayanan nasa, wasu kuwa cewa suke babu ƙamshin gaskiya a zarge-zargen da ya yi wa hamɓarariyar gwamnatin. Wakilin muryar Amurka a Yamai, Silin Muna Barma, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rashin taɓuka wani abin a zo a gani kan matsalar tsaro da yanayin rayuwar al'umma da tattalin arziki su ne fannonin da Janar Cani ya ayyana a matsayin hujjojin da ya ce sun dogara da su don kawo ƙarshen gwamnatin jamhuriya ta bakwai, sai dai da yake bayyana matsayinsa a kan waɗannan zarge-zarge. Wani mai ra'ayin shugaba Muhammad Bazoum Canga Calimbo ya ce bai gamsu da waɗannan bayanan ba.
Tabarbarar tsaro, waye ya kwashe kayan kare ƙasa ya kawo jibge a fadar shugaban ƙasa domin kare iko? kuma da wannan makaman ne yau suke barazanar kwacen mulki. Kenan yan Nijar da aka mata mu farga, ku gane cewa wannan mutanen sun ci amana ƙasa, sun ci amana demokradiyya. Ba za su gamsar da ko yaro ƙarami bantana ba mai hankali, saboda harkar ci hanci da rashawa. Yau kowa sanin cewa 'yan siyasa sun kuka da kansu saboda babu mai yarda ɗauki taro na ƙasa ba, saboda ya san zai fuskanci kuliya.
Janar Chani, wanda ya rike mukamin kwamandan rundunar dogarawan fadar shugaba Muhammad Basum har izuwa ranar 26 ga watan Yuli, shi ya kuma rike wannan mukami a tsawon shekaru 10 na mulkin Isu Muhammadu. Lamarin da ya sa wasu 'yan Nijar ke cewa ba za a rasa hannunsa ba a jerin jami'an da ke da alhakin lalacewar harkokin tsaron da kasar ke ciki ba. Abdulrahman Alkasim na mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum.
Wannan abubuwa ana iya cewa wasu abubuwa ne wanda watakila ya san da su tun lokacin da yake tare da su, in kuma sababbi ne ya san da su. Kuma wasu suna iya cewa su sojojin ko sauran jami'an tsaron watakila suna da hannu bisa a samuwar wa'annan abubuwan ko rashin gyaruwarsu. To me yasa sai yanzu suka zama dalilin dakatar da tahiya demokradiyya? Wannan shine abubuwan da wasu suke tambaya. Bayan shekaru ana iya cewa 13 na jagoranci na ita wannan jam'iyya.
Jawabin wanda shine a karon farko ke fayyace sunan shugaban majalisar sojojin da suka yi juyin mulkin na 26 ga watan Yuli abu ne da wasu 'yan Nijar ke cewa ya kawo ƙarshen halin rudanin da aka shiga a tsawon awowi 72 da suka gabata. Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar Voix des Sans Voix.
Da harko dai ana iya a ce hankalin 'yan ƙasa ya kwanta, domin an san inda an ka sama gaba a yanzu. Sa'annan a cikin sanarwar ya kire al'umma da su kwantar da hankalinsu. Abu ne wanda adda kyau, muna fatan kuma haɗin kai ya ɗaure tsakankaninsu su hafsan sojojin, kuma su sa kishin ƙasa a gabansu, su sa ciwon talaka a gabansu, tunda yau abubuwa da yawa ke jiransu.
A ci gaba da yunkurin shimfiɗa manufofinta, majalisar sojojin ta CNSP ta sanar da soke kundin tsarin mulkin ƙasa na watan Nuwamban 2010. Sannan sojojin sun gana da sakatarorin ministocin hanɓarerriyar gwamnati a ɗazu da yamma. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Mumuni Barma daga jamhuriyar Nijar, sai mu tsallaka makwabciya Najeriya, inda bayan jira da aka ɗauki makonni ana yi, a ƙarshe dai majalisar dattawa ta sanar da jerin sunayen ministocin da shugaban ƙasa Tinubu ya miƙa musu, sai dai 'yan siyasa da wasu ƙwararru sun bayyana ra'ayoyi mabambanta kan mutane 28 da shugaban ya nuna sha'awar aiki da su. Wakilin muryar Amurka Madina Dauda na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton da ta haɗo mana.
Sunayen ministoci 28 na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya aika wa majalisar dattawa da su domin tantancewa a maimakon 36 kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada. Abinda ya ɗauki hankali a sunayen shine jerin wasu tsofaffin gwamnoni da suka kwashi shekaru da dama suna aiki, wasunsu ma sun taɓa riƙe mukamin ministocin a baya. Shugaban jam'iyyar Accord Muhammad Lawal Nalado ya ce waɗannan jerin sunaye alamu ne na cika alƙawali da shugaban ƙasa ya yi.
A gaskiya abin akwai abubuwan burgewa a ciki, musamman ma yadda shi shugaban ƙasa ya fara nuna alamar cika alƙawari na cewa zai tafiyar da mutane masu fannonin rayuwa daban-daban. Amma ta alƙawarin da ya nuna cewa zai tafi da sauran jam'iyyu, muna ga ya fara ɗaukar mataki, domin a jam'iyyar mu ta Accord ya ba mu minista guda ɗaya wanda ya tsaya mana takarar gwamna a jihar Oyo. An yi nominating ɗin shi ya zama minista yau, so alama ce ta nuna cewa ɗin zai ɗauki sauran jam'iyyu a ainihin a cigaba da gudanar da mulki, ba wai kawai sai injin ɗin shi ta APC ba.
Wannan yana nuna cewa mutum ne wanda zai iya haɗa kan wannan ƙasa a yadda ta rarrabe ɗin nan.
To ga alamomi dai, saboda in kika ga irin tsarin mutanen da aka ɗauko za a naɗa ministoci, za ki ga mutane waɗanda suke yawancinsu shahararru, musamman an ɗauki waɗansu gwamnoni wanda suka yi fice kan al'amuran ci gaba a jihohinsu, kuma yau an sa su a cikin ministocin nan. Waɗansunsu ma sun taɓa ministoci a baya, kuma an ga irin rawar da suka taka lokacin da suke ministoci. So muna ga akwai alama cewa ana so ɗauko mutane hazaƙaƙƙu wanda suka taɓa yi a gani a wuraren fannonin ayyukansu daban-daban. kuma tsakanin da Allah muna ganin cewa in Allah ya yarda har inda aka samu hadin kai mai kyau to gaskiya kasar nan za ta yi alhamdulillah
amma gabarista Abdullahi Jalo yana ganin a siyasa ya kamata a samu tsari da zai taimaka wa kasa musamman ma a wannan irin lokaci da aka cire tallafi a man fetur
a siyasa kullum zaka bar mutum wato ya zama na kaman awun igiya a gwada a ga kamun lodayin su a ga cewan a kawo dai tsari da zai taimaka wa kasa tunda a yanzu gaskiya Madina ana cikin wahala babu ma kaman karin kudin man nan da aka yi su kuma ministoci da Allah ya basu ubangiji ya sa su tafi da tsare-tsare mai kyau wanda zai taimaka wa shugaban kasa Allah ya zauna da mu lafiya kuma Allah ya sa wannan demokradiya din mu mutanen kasar mu ci moriyanta wannan bala'i da ake ciki Allah ya kawo mana sauki
majalisar dattawa ta riga ta sa rana na tantance ministocin kamar yadda senator Babangida Hussaini ya bayyana
muna sa ran insha Allah wannan satin da zamu ci ga zamu fara tantance su wannan ya tabbatar da alƙawarin da shugaban kasa ya yi da kuma cika umarni na doka kada a kai lokacin da ya wuce gobe insha Allah to alhamdulillah an kawo kuma mun saurare su kamar yadda kowa in Najeriya suka ji kuma gashi nan yanzu mun tsaye da lokacin da fara screen nasu da tantance su insha Allah
to kenan yanzu ba za ku je hutu ba sai kun kammala tantance su
to an yi bayani mai yawa akan wannan mun shiga zamanin musamman mun duba irin jira da ƴan Najeriya suka yi mun san kuma muhimmancin wannan aiki da muka zo yi kuma mun san cewar wannan gudunmawa ce mu ma da zamu iya bayarwa domin mu hakura da hutunmu mu tabbatar mun tantance su an rantsar da su sun fara aiki so ba za mu je hutu ba har sai mun tantance su
majalisar dattawa za ta sake mayarwa shugaban kasa Tinubu da sunayen ministocin bayan ta tantance su domin ya amince da su Madina Dauda Mudir Amurka daga Abuja, Najeriya.
Yayin da ra'ayoyi mabambanta ke fitowa daga cikin kasar Niger game da juyin mulkin da ya faru, wasu 'yan Najeriya kuwa sun nuna rashin jin daɗin su ganin har yanzu juyin mulki na tasiri a ƙasashen Afirka. Ga rahoton wakilin Hassan Umar Tambuwal.
Har yanzu 'yan Najeriya na ci gaba da bayyana ra'ayoyinsu game da juyin mulkin da sojoji suka yi a ƙasar jamhuriyar Nijar mai makwabtaka da Najeriya.
Alhaji Mustapha King Gimin Gambo, Allah ya wadaida wannan juyin mulki. Wallahi Afirika yanzu bai dace soja ya koma akan mulki ba. Yanzu mutane sun damu ga talauci, ga yunwa, ga rashin zaman lafiya. Ya kamata soji su kishi kasa, su jara kasa, duk masu kashe-kashe mutane sace hace mutanen nan. Ai maganinsu ba shine a gaban su ba. Su mulki da neman kudi yau ko kurdu mai ijiya daya biyu yana hawa moto mule bakwai mule takwas soja yanzu ba aiki suke ba
baka sani ba watakila ko sun yi juyin mulki ne domin su kawo gyara a shugabanci da mulkin kasa da ta Niger
wannan juyin mulki na Niger ba gyara ba ne ko ba Niger ba ko duk Afirka ba musu juyin mulki
sunana George Bello gaskiya ne juyin mulki din nan bai kamata ba kuma abin da yasa nace bai kamata ba mun san sojoji su kare kasa ne kai yayi fada kai yayi cuku-cuku kowane soja da kaga ya kalbi mulki yanzu ba don mutane ba don kansa ne don ya tara dai shi da family dinsa su samu abin da za su yi gadara da shi amma su sojojin kasar Niger sun ba da hujja ai su ma yan Niger ne sojojin Niger ne me yasa ba su tashi su kare mutanen nan ba tsaron nan ba kan su yake ba ai ba civilian ne zai tsaro ba soja ne yake da tsaro da zai yi tsaro
amma watakila ba su samu irin cikakken goyon bayan da suke so ba
bai kamata ma a gaya musu ba sai dai su za su gaya wa shugaban kasa su ce ai tsaro kaza kaza abin da ya kamata a yi kenan
Alhaji Gana Usman gaskiya ba mu ji dadi ba saboda bazum ya dauko aikin ci gaba na Niger yasa ba mu ji dadi ba sosai wallahi da ba ai juyin mulkin nan ba wallahi sam abun bai mana dadi ba saboda ba wani shugaba da ya dauko ci gaban Niger kaman bazum din nan a ganin mu
Abdulmajid Aransi Balogun juyin mulkin na yayi sabili da yana da kyan da aka juya shaka ka gane duniya ma ba nan mutum guda bane haka mata juya shi sanar da cewa komai na cin gaba
wasu ƴan Najeriya suna cewa bazum da aka yi wa juyin mulki yana aikin kware yana aikin ci gaba a kasar
kowa wanda aka sake ba shi ma dole shi ma ci gaba da gyaran juyin mulkin na da kyau
sunana Alhaji Umaru nake ji mahuta yuri nake ganin ne idan bai mu na dadi ba don ba mu bukata tai ko ana wannan bawan Allah da ya mutumin arziki ne ya koro gyaran kasa kuma an mai da hannu agogo baya
idan ba a manta ba ransha 5 ga watan Afrilu na shekarar 1974 shugaba Sani Kwance yayi wa Hamani Diori juyin mulki kana ran 27 ga watan Janawari na shekarar 1996 Ibrahim Ba'ari mai nasara yayi wa Muhammad Ahmad Usman juyin mulki. Sannan ran 9 ga watan Afrilu na shekarar 1999 Dauda Malam Wanke yayi wa Ibrahim Ba'are juyin mulki. Shima Salo Dijalo yayi ma Muhammad Tanja juyin mulki ran 18 ga watan Fabrairu na shekarar 2010. Haka zalika ran 31 ga watan Maris na shekarar 2021 Captain Sani Sale Gurza ya so yayi wa Muhammad Yusufu juyin mulki amma juyin mulki ya citura. Hassan Umar Tambuwal, Murar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger. Za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Yanzu kuma sai
wasanni a takaice.
Ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa ƙasar Jamhuriyar Kamaru da sauran wasanni sun shiga wani hali a daidai wannan lokacin da ake ciki, sai dai a yanzu haka dai wani masanin ƙwallon ƙafa a ƙasar ta Jamhuriyar Kamaru kuma tsohon ɗan wasan ƙwallon ƙafa Alhaji Abibu Inuwa ya yi mana ƙarin haske kan wannan halin da ƙasar Kamaru ta tsunduma a ciki. Ga abin da ya ce.
Malawar rashin sa'a. Me yasa an ce ma rashin sa'a? Don ba dade kamar ba ta dade da hada kofin nation ba, ita ma ta ta fayyadar anan Najeriya ta dake ta fi dushi ta dauka wannan a Kamaru ne, kuma kotun mata kuma suka tashi suka tafi Portugal, gashi dai qualification tafiya kofin duniya ne aka dake su Portugal suka dake su. Yuji said ma na yara yanzu na ekip nasional indisen na yara sun tafi za su yi wasa da mali ta dake su biyu da banza, suka dawo ƙarshen bolsu da su da burkina suka dake su. To kaji dai rashin sa'a. To yanzu muka haura kuma sanyo manya na su na manya. To kun qualificative nan malawa abin ba dadi premier ma contre Burundi, Kamaru ta yi nasara ta daki Burundi. Deuxième ma contre Malawi, suka yi match ne 2-1. Troisième ma da yake babu Kenya, ana bukata ekip biyu ne za su tafi Côte d'Ivoire. Malawi ta dake mu 2-1. Yanzu abin da ya saura mana kurum, mu roƙi Allah ne kawai mu daki Burundi, kuma Malawi ma ta daki Burundi. In ba haka ba, in Burundi ta dake mu, Burundi ta ta daki Malawi, to Malawi da Burundi ne za su tafi Côte d'Ivoire. Abin ba dadi game da ƴan wasan Kamaru. Gashi dai sun samu president mai kyau, president Eto'o. Albashinsu kullum kowane wata yana zubawa, na ekip ma yana zubawa presidorin da suke jeren ekip. Duk ya kawo tsari, amma abu ya zo rashin sa'a. Kuma ƴan wasan senior na Kamaru sun tsufa. Malawi sun tsufa, suna bukatan canji. To a wannan accordin suke yanzu, kaga Bensa Abubakar ya tsufa, Chipomuti ya tsufa, da kuma Kulu duk sun tsufa. Ana bukatan yanzu canji a wannan fannin, yanzu suke tattaunawa. Ta kuma Idrisan nan da kake ji, Idrisan na yara, dama Kamaru ne suke rike da wannan kofi. To yanzu dama daga Udisar, daga an shige shekara 17 an zo 18 19 ba kwanan, sabobi ne yanzu suka zo, dama Kamaru ne take rike da kofi. To sabobin yara sun zo, dole babu experience, kaga a premier tour aka cire su. Wato matsala ya zo da yawa wa Kamaru shekaran nan, kuma rashin sa'a ne kai har manajan ekip wanda suke sayar da ƴan wasa wanda FIFA ta zo ta ce za su zabi guda 17 da za a je iPhone ɗin su, za a yi musu tambayoyi, in sun shiga tambayoyin za a ba su takardar da za su ci gaba da sayar da ƴan wasa. Malawa duka 15 nan manaja ekip da aka dauka ɗaya bai shige ba, amma a manajan ɗin ma kenan game da ɗan Kamaru, ko ɗaya bai shige ba, babu ɗayan da ya samu takarda na zama a jihar da zuwan da zai samu waje yana sayar da ƴan wasa waje FIFA ta dafa masa ba. To kaji duk rashin sa'a shekaran nan game da Kamaru, ya kama Embol, ya kama dirijan ekip, ya kama ga sunan dai
Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To masu raro da haka ne muka karshen shirin naman na yanzu. Sai aka sance mu da karfe shirin na safi gobe Asabar idan Allah ya kaimu, inda za mu da muku da wani sabon shirin. Kamar koda yaushe za ku shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin da ma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com. Yanzu a madadin mu Hawwa Sharif da ta gawo muku shirye-shiryen mu na yau, sai Des wanda ya hada tare da ba da umarni da ma injiniyan mu na yau. Nisar Filhashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.